يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهت هويبا قول مها تنبياني كيدا قول مها تنبياني كيدا.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ƙarshen makon da ya gabata aka rika yayata wani hoton bidiyo da ya nuna wani ƙaramin yaro da ake zargin cewa mahaifinsa ya ɗaure shi a tirken dabbobi na tsawon shekaru biyu, zargin da mahaifin nasa ya musanta. To, shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa inda wannan lamari ya faru, inda muka yi hira da mahaifin nasa da ɗan uwansa da makwabta da jami'an tsaro da kuma hukumar da ta jagoranci bankaɗo wannan lamari. Bari mu fara takon daga hukumar kare haƙƙin bil'adama reshen jihar Kebbi, inda wannan lamari ya faru, ƙungiyar da ta shiga gaba wajen kai wannan batu gaban hukuma. Ga bayani da shugaban hukuma barista Hamza Attahiru Wala ya yi wa wakilinmu Muhammad Nasir.
Ɗan Asabar a ranar 8:30 na dare, ƙarfe 8 da rabi. Wani mai gidana ana ce mishi barista Lagalo, kuma private lawyer ne mai zaman kai ne a nan jihar, ya ce min in diba ga WhatsApp na aiko mini abu, in na diba sai mu yi magana. Lokacin da tukin mota ba na tsaya, sai na diba na ga hoton yaro an ɗan mai shaka, sai na kira shi ya ce min eh, gaskiya a nan garin ne aka samu wani labarin, amma ga lokacin ba ya tabbaci. Tun da abin dare ya yi, shi bari gobe ran Lahadi sai mu haɗu mu je mu samu DPO mu ga mishi. Kuma akwai wata barista Amina Kaoje wadda yake ita ma lawyer ce ta nan Ministry of Justice, suna da wata kungiya ta lawyoyin jiha mata. Muka je muka gaya mu DPO abinda muke so, kuma ya yi da maganan mu ya ba mu yan sanda da mota. Aka kai mu can gidan Bararriya, bayan mun je suka shiga gidan su da mata su tabbata shin abin haka ne ko ba haka ba ne. Bayan sun shiga kuma sun samu eh, lalle haka ne. Yaron shi na nan ɗarmi ga bakin ga iciyan ɗan mai shaka, kuma da ganin shi da ya kasa yana cikin wani yanayi don bai iya magana ba, kuma da kashi ne da kashin bisa shi da komi ya samu cikawa yake yi. Sai muka tambaye mai gidan, aka ce mai gidan baya nan direba ne na commercial direba ne, ya je cin kasuwa an bursa. Sai muka gaya matan to gaskiya za mu je da su wajen hukuma. Matan guda uku ne muka ɗauko su zuwa nan police station birnin Kebbi Dibije. Bayan mun zo muka ga shi yaron yanayin da yake ciki akwai buƙatar a kai shi asibiti saboda ko tsayi bai iyawa da kyau. Ya kai shekara 13, amma yanayin shi akan yunwa ta mai yawa da wahala, in ya tsaya kamar zai faɗi. Muka yi roshin ɗin shi nan sa yaya, kuma alhamdulillah muna zo aka karɓe shi hannu biyu. Kuma shi CM din nasa ya ma ya ɗauki tun wajen na ya ɗauki alƙawarin cewa to gaskiya za a ba shi kula, zai samu mace da za ta dinga kula da yaron, a yi mishi wanka, a ba shi abinci da magani da komai yake buƙata. Sannan ya sa aka kai shi na ICU intensive care unit na nasa yaya. Su ya ƙoƙari sosai, su kuma matan suna nan wajen hukuma da shi mijin nan shi ma daga baya ya zo mun sa an kamo shi shinya na wajen hukuma, suna nan a police station birnin Kebbi Dibije.
Yanzu kamar shi barista Lagalo ɗin da ya sanar da kai, ya faɗa maka inda ya samu wannan source ɗin?
Eh, ya gaya min gaskiya, wani ya kira shi ya gaya mai ga abin da ya samu labari. Dan shi na ganin unguwa yake, ko kuma dan yi wani ɗan unguwa ya gaya mishi. Har da buƙatar ma ya yi a ba shi dama shi ɗan yi mai ɗaki wajen, tun da sun ce bai da hankali. Babin bai yadda ba. Ya ce to a bari shi dinga kawo mai abinci at least sau uku gare ni. Kuma bai yadda ba. To ya dai aka kokarin shi matsayin shi na mutum, ya ga abin ya yi karfi ne, shi na je samu wannan lawyer ya ga mai cewa to ga abin da ke faruwa, kuma shi dai yayi bai san me zai ba, me ya shawara. Yace to ai ya san barista Hamza yaron shi ne, dan da kamin ya samu aiki tare da shi nake. Ya kira ni same shi office, kuma ya ga mini ce to ranka dai tun abin haka ne mu je station a ba mu yan sanda. Shi dole sai da hukuma. Kuma aka yi haka din, kuma alhamdulillah aka samu nasara.
Kamar da kuka samu yaro ɗin, shi na iya magana ko kuma wani hali yake ciki?
Yaron gaba ɗaya bai iya magana ba, sai dai kaji yana ɗan kuwa haka kamar kuwa bisake ko kodan yana cikin sanda komai, amma komai bai iya faɗi. Duk abin da ka ji ya faɗa ba zai make sense ba, ba a san abin da yake faɗi ba, bai iya magana ba. Sannan ya kai shekara wajen 13. Sannan ana yi mishi aski cikin asibitin ma da gashin kai ne da kaɗa komai zai sa gabaki ne kawai. Ya rikice gaba ɗaya, an juya mishi kwakwalwa, ya koma tamkar mahaukaci.
To to amma kamin a kawo asibiti a fara kula da lafiyar shi ko kun lura da wasu halaye na rashin hankali gare shi saboda uban ya ce saboda yaron bai da hankali kuma yana jawo mishi rigima shi yasa ya daure shi kuma ya ce bai yi shekara biyu ba wata ne biyu sannan kuma ba kullun yake ga turken ba in ya to da yamma zai shiga da shi cikin daki da sai shi ya to da shi ya daure shi na kuma da kyalle na ka dan daure mai kafa kun lura da haka nan
to gaskiya mu ba mu ga alamar kyalle ba saboda kafar shi in ka diba har da kwanshin inda ayi giya haka ta tsike mishi kafa kan yanzu shi nan kafar shi bai debe ba sannan ba za mu iya gane cewa mahaukaci bane saboda kuma mai hankali aka dan mai ya kai irin wannan lokacin dole damuwa ta kama shi da kici su wannan gaskiya sai da likitoci su gano kile daga baya dan kusa kile bayan zanga ba ila nan zuwa sati guda biyu ana iya gano cewa shin yana da hankali ko bai da hankali amma dai a halin yanzu mu ba za mu iya gano cewa mahaukaci bane saboda mu na sa wannan abin gaskiya
to da yake dazu da muka je a police station ta birnin Kebbi ta hanyar kakakin rundunar yan sanda na jihar Kebbi ya neman muna izini daga commissioner muka je kuma DPO ya gwada muna mutumin kuma muka gana da shi amma sun ce muna sun yi discharge case din zuwa magistrate court a zaman ku na masu kare haƙƙin bil'adama kuma ku kuka zakulwan ga batun a kawo shi ga hukuma wani shiri gare ku na ganin cewa kila an tabbatar da an samu yaro na haƙƙin shi
gaskiya malamin galaduwa zan bi ta kai da kawu zan mu tabbatar da an wani yaro a liti saboda ya zama darasi ga uwaye ne kuma shi ya zama deterrent ga wasu masu yin irin wannan abu zamu bi wannan abun kotu kuma duk inda ka ce zamu je akan galaduwa to insha Allah zamu bi abin kai da kawu kuma abin ya bi duniya ai kowa ya yi galabari insha Allah
amma yanzu kuna da masaniya da an kai kesin kotu
eh kesin na kotun ji an gamu na yau da aje da kesin kotu kuma kesin na kotun yanzu haka eh
to idan an kai magana cin zarafin kananan yara generally a jihar Kebbi ku ne adda haƙi na tabbatar da kare haƙin bil'adama ya za ka kutanta irin yadda irin waɗannan cases aka samu su a cikin jihar Kebbi
eh gaskiya abin irin dai wannan kam mun mu taba samu irin shi ba ana kawo mana cases ba na yara ba har da manya duk wani abin da an kace maka cin zarafi ne ga mutum human rights violation ko ne iri ne ko na harkar zamantakewa ne da makwabta ko da mataka ko da iyalin kamar haka ba ka dauka su da ya kamata za ka ga wasu diyansu sun ga su daya amma ko karatu ba su su yi sun muna kiran uban mu ja kullun shi cewa to shi dauki mataki in bai ba mu dauka mishi mataki kuma alhamdulillah duk mu hakira za ka ga abin ana samun ci gaba sosai dan duk mu kaka nan muna bada lokaci cewa a dawo mu gani zuwa bayan sati biyu uku su kuma aka dawo muna ganin gaskiya canji kwarai da gaske
da yake gwamnatin jihar Kebbi ta ce ta karbi wanga kes hannunta za ta kula da lafiyar yaro kuma ko ya ji dama ba za ta hannunta shi ga iyayen shi ba ko kuna da kyakkyawar hulɗa da gwamnati da za ku bi ta ga cewa ta kula da yaron ita ma da ya kamata ba a kai shi gidan marayu a yata batu ne kuma halin da ya to ciki ba
gaskiya gwamnati na kokari sosai ga wannan abun dan muna zuwa hagin marayu lokaci lokaci kuma muna ganin cikin yanayin da ba ganin su ba mu ganin cikin yanayin takura kana ganin su ana ba su nama kuma da abincin da suke ci da irin tutrus kuma gaskiya ana kokari sosai a wannan abun kuma wannan abin da suka yi gaskiya taimako ne saboda yaron zama ne can ya zama shi ga wannan mutane dan ga alama ba su irin shi amma gwamnati ta rika shi insha Allah ba zai samu wani damuwa ba kaga zai samu daman ya hadda karatu insha Allah
amma shi mahaifin ya roka cewa a bashi shi sannan kuma a sa mai ido sati do a ji abinci ka a gani ko kuma dare wannan
gaskiya ba mai daba halin daga cikin zunga sai dai mun ga hanyoyin shi dan likan na ga irin shi mai wannan shekarun ya mallaki hankalin ka ne yana da mata uku da daya wajen 18 cikin gida me yasa ban tana yana wannan yana alinci ba saboda dan kana shi ya haihu da kai ne su wancan matan ma a ce ba dan su bane kina ba su jin wannan abu amma shi shi ya ginin shi ne so yayi mai wannan abu a dan mai shi ni kan ina ganin koda wani abu ne ma kamata ba ya kidda da wannan abin inda ma matan masu koyo cewa za a dame shi ba sai yadda ba so shi bai kamata shi da ba haka ba zamu so a ba shi yanzu ga ba muna son shi yanzu ai mamma bin ma da hankalin kan shi ga hukuma yake so muna son a kai shi a yi mishi hukunci wanga abin da ya san cewa ya laifi dan gaba kada shi kara yi kuma in gwani zai hana shi dan ya riga mai cewa to akwai matsala ga irin wannan abubuwan so gaskiya abin shi ganin gwani ina ganin ya shi mishi kwanciyar hankali
nan kuma za mu ji sa'aya yau sai mako mai zuwa ku ji bayanin mahaifin yaron da kuma dan uwansa dangane da wannan lamari yanzu dai a madadin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na jihar Kebbi Barista Hamza Attahiru Wala da kuma wakilinmu Muhammadu Nasir da ya mana hira da shi sai kuma Tibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan